عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. A yau Laraba 8 ga watan Ramadana, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1447, wanda yi daidai da 25 ga watan 2 a Gregorian calendar miladiyar Annabi Isa ibn Maryam alaihi salam. Idan lissafin ya inganta shekara 2026. A yau za mu ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin suratu Tahrim. Za mu tashi daga ayan da Allah tabaraka wa ta'ala yake yin mana umarni da mu tsare kanmu da kuma iyalanmu da Allah ta'ala ya ɗora mana nauyinsu a kanmu. Idan mutum ya tsare kansa bai tsare iyalansa ba, ya shiga uku. Idan ya tsare iyalansa bai tsare ainihin kansa ba, ya shiga hudu. Saboda haka duk inda ya fada, wato akwai matsala. Abinda ake bukata duka bangarorin guda biyu. Saboda muhimmancin haka a rayuwar duniya da lahira, sai Allah ta'ala ya ce, ya ayyuhallazina amanu,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
طبعا أنغم من بياني dangane da abin da ya faru a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To sai Allah ya kira na gaba daya, yace, ya ayyuhallazina amanu, ya ku wadanda kai imani, ku anfusakum, ku tsare kanku wa ahlikum da iyalanku naran, daga shiga wuta. saboda haka wannan kalma ta ƙuhu tana buƙatan maf'ulai kaman guda biyu kenan, domin ƙu min waƙa yaƙi wiƙaya, yasa aka ce ƙu ku tsare an fusa kumkaran kanku wa ahalikun da iyalanku naran daga shiga wuta. Wannan wuta ɗin wa ƙudu hannasu wal hijara, makamashinta mutane ne, wal hijara da waɗansu manya-manyan halittu ko waɗansu halittu na musamman, waɗansu na fassarawa da duwatsu. Alaiha mala'ikatun gilazun shidadun, a bisa wuta akwai mala'iku na musamman waɗanda suke gilazun, masu kakkausan zukata ne, shidadun masu kaurin jiki ne, ba wanda isa ya kashe su, ko da za a yi faɗa ko za a yi kokuwa. La ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba ma Allah abinda ya musu umarni a baya, balle su saba musu a gaba. Wa yaf'aluna ma yu'marun, kuma suna aikata duk abinda Allah ya musu umarni daga nan har illa ma sha Allah. Saboda haka mala'iku matsayin sojoji ne na Allah subhanahu wa ta'ala, wanda ba sa karɓan umarnin kowa sai na Allah. Sannan kuma mutum ba zai iya lallaɓansu ko kuma ya rarrashe su ko kuma ya saba da su ko ya yi musu dabara ko wayo ba, sai dai idan ya kasance shi mutumin kirki ne zai aikata ayyuka na ƙwarai. Saboda haka waɗannan mala'iku ba a haɗa baki da su a yi tuwa-tuwa, kuma ba a haɗa baki da su a kaute ko a ce an zulle daga azabar Allah ko daga hukuncin Allah. Da kun ga wannan aya tana kiran al'umma ne gaba ɗaya, shi yasa aka fara da ya ayyuhal ladina amanu, ya ku waɗanda kai imani, saboda masu imani su ne masu hankali, kuma su ne waɗanda idan an musu umarni za su kwatanta, saboda sun san matsayin duniya, sun san matsayin lahira, kuma sun san matsayin mai ba da umarnin shi ne Allah, wanda ya halicci kowa da komai. Saboda haka tauhidinsu a tsaye yake, kuma aƙidarsu ingantacciya ce saboda imanin da suka yi, shi yasa za su kiyaye umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala zai bayar, yasa aka yi kira da waɗanda suka yi imani. Amma idan da za a koma ɗaya ɓangaren, to da za a ce ya ayyuhan nasu, domin kowa yana son idan ya kubuta iyalansa ma su kubuta, yana son idan iyalansa sun kubuta shi ma ya kubuta, domin nan ne zai samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a rayuwar duniya. To kaga idan an ce ya ayyuhan nasu, ya ku mutane, to wannan ya shafi kowa da kowa. Amma sai aka ce ya ayyuhal ladina amanu, saboda umarni ne na Allah, masu imani su ne masu kiyayewa. Kila ma'ana abinda ake nufi da ku anfusakum wa ahalikum nara, ku kare kanku da iyalanku gabarin wuta, ana nufin addibuhum, ku ladattar da karan kanku, ku bi dokokin Allah, ku yi riko da Alkur'ani, ku yi riko da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ku bi ainihin hanyoyin magabata. Sa'annan wa allimuhum, ku sanar da iyalanku da ƴaƴayenku, kamar yadda ake sanar da ƴaƴa sawa'un maza ne ko mata, to haka ma matan aure ake sanar da su. Don za ka ji wani yana zaune a bakin hanya yana tsegunce-tsegunce da gulma iri daban-daban, sai ka ji yana ce karatun mata baya da muhimmanci. Saboda haka duk wanda ka ji ya faɗi wannan magana baya da tunani ne, kuma jahili ne. Saboda idan aka ce ku tsare kanku da iyalanku, matanku ba sa cikin iyalanku ne? Ai su ne ma na farko. Yasa aka ce in ka je neman mace, ka nemi mace ta ƙwarai, ka nemi mutumiyar kirki wanda za ta taimaka ma rayuwarka duniya da lahira. amma idan ka samu jangongon ko kuma ka samu mai matsala to in ba kai sa'a ba kai ma kifar da kai za a yi gaba daya in kana dan dama dama to za a dulmu yadda kai za a mayar da kai dulmu yayye halakekke gaba daya saboda haka iyalai suna daga wato mata yan aure sune iyalai na farko sa'annan ƴaƴan da za a haifa maka suna cikin iyalanka sa'annan yaran da za a baka ka zo ka rike su ka ajiye su a gidanka ko ka danka su a hannun matanka waɗannan ma suna daga cikin iyalanka lalle haƙiƙa wajibi ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na duniya kamar yadda ya zama wajibi ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na lahira kuma dole ne ka kiyaye haƙƙoƙinsu na addini dole ka sanar da su addinin Allah ko da kuwa a ce matan sun zo hannunka jahilai ne don ana iya samu wanda za ka zo ka aure ta bata san farillan alwala ba bata san yadda ake tsarkin haila ba bata san yadda ake sallah ba ba ta iya bambanta farilla da nafila to ka san irin wannan idan ka aura kuwa to da gule za a yi idan baka karantar da ita addini ba to ka tabbata za ka sha wahala da ita domin abin da ya kamata ta baki muhimmanci ba za ta baki muhimmanci ba abin da bai kamata ta kula da shi ba sai ta dafe masa a ƙarshe sai ka ga abubuwa sun lalace to don haka idan har ka karɓo ta daga hannun iyayenta ba ta san komai ba to wajibi ne ka sanar da ita addinin Allah to balle kuma a ce ƴaƴan da za su haifa maka wajibi ne ka sanar da su addinin Allah kamar yadda ya zama wajibi ne ka ɗora su a kan sana'a domin kai ma a gaba ka huta kamar yadda aka ambata idan Allah tabaraka wa ta'ala ya baka ƙaruwa ka yi ƙoƙari ka zaɓi suna mai kyau wanda za ka sa ma yaronka ko ma wato ƴarka ka zaɓi sunaye masu kyau ba sunaye waɗanda suke na shirme ba sannan kuma a ladabtar da su bisa son alkur'ani da son addinin Allah da son manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ya gwada tun kafin a tura su makarantu na primary ko na nursery ya kamata a ce daga gida akwai kalmomi na addini wanda aka fara koya ma yaro kuma yake yawan ambatawa sannan kuma idan yaro ya girma wajibi ne a ɗora shi a kan sana'a ko a koya masa sana'a a yi masa aure bayan an masa aure sannan kuma a nusar da shi jefe-jefe ana ba shi shawara har zuwa lokacin da zai zama kwarijo idan ya zama kwarijo to sai dai shi ya yi bayani ma waɗansu ba wai a yi masa bayani ba to kaga waɗannan yana daga cikin haƙƙoƙi na ainihin iyaye waɗanda Allah ta'ala ya ɗora ko na ƴaƴa wanda ya ɗora a kan iyayensu kuma kowa zai yi ne gwargwadon halinsa saboda haka idan ka yi sakaci a ɓangare guda to ƙarshe za ka yi nadama kuma ba yi sa'a ba idan an je lahira to lallai za a yi babban nadama za a yi hasara amma in aka samu ƴaƴan ƙwarai to irin su ake buƙata ko da guda ɗaya ƙwaƙƙwara ne saboda idan ka yi aiki na ƙwarai sannan ɗanka ko ƴarka sun biyo bayanka sun yi ayyuka na ƙwarai to ko da aljannanku ba ta zamo iri ɗaya ba Allah tabaraka wa ta'ala zai haɗa ku a aljanna guda a dalilin wato ƴaƴan nan sun samu nasara ne ko sun yi ayyuka na ƙwarai ne a dalilin ka ko a dalilin iyayensu kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata cewa والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين والولد من كسبه والبنت من كسبه أيضا الله تعالى يقول لك إيمان كما سكا أيكا تأيكا نقري كما سكا تربيا تدئيا لنك تربيا وقوارا to Allah tabaraka wa ta'ala yace zai hada su waje guda wama alatnahum min amalihim min shay'in, ba za mu rage musu komai daga cikin ayyukansu ba, hasali ma ƙara musu za a yi, ko a ninka musu ninkin ba ninkin, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawari a kan waɗansu ayyuka na musamman, ko a waɗansu lokatai na musamman, ko a waɗansu wurare na musamman. Saboda haka lalle yana daga cikin haƙƙoƙi wanda Allah ta'ala ya ɗora a kan iyaye su tarbiyyantar da ‘ya’yayensu. Waƙila a wata fassara aka ce imanu bi ta'atillah, bi ma'ana ya ku masu imani ku yi aiki da ɗa'ar Allah, wa taqu ma'asiyallah ku kauce wa saƙon Allah, wa muru ahlakum bi dhikr ku yi umarni ma iyalanku da ambaton Allah da kiyaye dokokin Allah, yunjikumullahu minan nar, Allah zai tsamar da ku daga ainihin wuta. To ba mamaki wani ya ce kawai yara za a koya musu zikiri ne sai ta yawo da turbi ko kuma da waɗannan na'urorin da ake dannawa, ba su yi sallah ba, ko ba sa sallah mai kyau, ba sa kiyaye waɗansu dokokin Allah, ba zai yi ba. Idan ka riƙe zikiri zalla mai yiwuwa kana nufin zikirin nan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sai kasance haƙƙoƙin Allah na farilla baka kiyayewa, kaman sallah da azumi da zakka ko abin da ya kafi aikin haji. Kusa wani lokaci a aikin haji in kaga yadda mutane suke ganganci abin zai baka mamaki, da yadda mutane suke ɗaukan hotuna a wuraren miƙati, a wuraren ihrami, da bayan sun sanya ihrami, a wajen tawafi, a wajen sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, a zaman Mina, a zaman Arfa, a ainihin kwanan Muzdalifa, a wajen jifan Shaidan, a zaman su na Makka, a cikin masallacin Kaaba ko a masallacin Annabi. To yadda mutane suke ɗaukan hotuna suke watsawa, wannan shi yake gwada cewa sun rusa ayyukansu kakaf gaba ɗaya, domin ba don Allah suka yi ba, sun yi domin waɗansu ne kawai. Saboda haka duk wanda ya yi haka aikin hajjinsa bai masa amfani ba, ko umran da ya je bai masa amfani ba. Akwai waɗanda za a ga sun kwashi matansu da ‘ya’yansu sun je saboda alfahari, musamman a cikin wannan wata na Ramadana. In ka ji kuɗin da suke kashewa abin zai baka mamaki, amma wallahi wani yana nan gwaggonsa ta mutu da yunwa, kawunsa ya mutu da ciwo, ya gagara samun kuɗin magani, mai yiwuwa ma uwarsa ta mutu da ɓacin rai na ainihin rashin biyayyansa, maƙwabtansa suna buƙatan ya taimake su bai taimake su ba, danginsa suna nan malala malala gakin tunkiya suna neman ya taimake su amma bai taimake su ba, masallacin da ubansa yake sallah har ya mutu yana sallah, masallacin yana buƙatan gudumawansa amma ya hana, ga bayin Allah da yawa suna neman abubuwa waɗanda ya kamata a ce ya yi amma bai yi ba. Kai hasali in ka komo ma da baya za ka samu wani kafinta ya masa aiki bai ba ki haƙƙinsa yadda ya kamata ba, akwai yaronsa da yake masa aiki baya biyansa haƙƙi yadda ya kamata, ya zalunci wancan saboda ba wanda ya isa ya karɓi wannan zalunci a hannunsa ya fi ƙarfin kowa. Saboda haka ya tattara matansa da ‘ya’yansa sun tafi aikin haji, kuma an je ana ta ɗaukan hoto ana ta kashe kuɗi wajen abinci ana almubazzaranci, yana tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta masa, kalla summa kalla. Saboda ba daidai ba ne, ba haka shari'a ta karantar ba. Waɗansu kuma idan mun dawo gida a ɓangaren siyasa, za ka ga sun tara kuɗi, suna da kuɗi amma ba su taimakon bayin Allah, ba su taimakon addini, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya jefa su rikicin neman wani matsayi, su kashe makuɗan kuɗaɗe a banza, kuma a kashe su a banza, kuma su ci gaba da rayuwa a banza, su je lahira a banza. Allah ya sauwake. Dama haka ne yayi. Duk wanda bai yi sharan masallaci ba, to sharan ina zai yi? To ai gara kasuwa ma akwai bayin Allah. ai karan jeji zai je, duk wanda ya je yana karan jeji kuma to kwakwalwansa wato kansa ya kunce, kwakwalwansa ba cikakkiya bace, da shi da mahaukaci menene bambancin su? Babu. Saboda haka lallai a yi da'a wa Allah, a yi da'a wa manzon Allah, a kuma ambaci Allah shine kiyaye dokokin Allah. Ba wai kawai ka zo kana subhanallah walhamdulillah ko kana ta zikiri ba, wani ma ana masa magana baya amsawa saboda tsaban yana zikiri, amma in ka bashi naira kuma zai ce na gode. Can bai yi magana ba amma wajen naira kuma ya ce ya gode. To menene wani dalili ne yasa aka yi haka? Saboda haka idan za a ambaci Allah akwai ka'ida na ambaton Allah subhanahu wa ta'ala. Ambaton Allah yana ɗaya daga cikin muhimman abubuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu yadda za mu ambaci Allah cikin ayyukan ibada a wurare daban-daban. Sannan akwai waɗansu wuraren da aka baka dama ka ambaci Allah ma ba tare da ka lissafa ba. Saboda haka duk wanda ma zai tsaya yana lissafi, to ai yadda Allah bai lissafa maka ba kai ma bai kamata ka yi lissafi ba. Idan ka bi karantarwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to komai zai tafi maka yadda ya kamata. Wakila waɗansu malamai suka ce ittaqullah, cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, shine ku ji tsoron Allah. Wa awsu ahlikum bi taqwallah, ku yi wasiya ma iyalanku da tsoron Allah. To wani zai ɗauka cewa idan mutum ya zo mutuwa shine zai yi wasiya ma iyalansa da tsoron Allah, ba haka ba ne. Ai duk wasiyan da za ka musu idan baka ɗora su a bisa tarbiyya mai kyau ba, to ba za su kiyaye wannan wasiyya ba. Kuma dama abinda ake nufi da wasiyya umarni da wani abu wanda yake da muhimmanci ainu, wanda yake da amfani ga wanda yake faɗa masa, ko kuma wanda yake faɗa, ko kuma ga waɗansu al'ummomi daban. Saboda haka in ka tarbiyyantar da iyalanka ka ce musu yayin da za ka bar duniya, ku rike sallah, ku rike Qur'ani, ku rike sunnan manzon Allah, ku rike addinin Allah, ku rike zumunci, ku zauna da mutane lafiya, ba na son rikici, kar ku saba ma Allah, to lalle ka riga ka gama komai domin ka dada jaddada musu ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya ambata mana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dukan ku makiyaya ne, kuma dukkan ku sai an tambaye ku dangane da kiwon da aka baku. Shugaba wanda yake sarki ko gwamna ko shugaban ƙasa, wato shugaba wanda yake na zamani ko shugaban al'ada, makiyayi ne, kuma sai Allah ya tambaye shi dangane da kiwon da aka baki. Saboda haka ran tashin kiyama Allah zai tambaye shugabannin ƙasashenmu, Allah zai tambaye gwamnoninmu, Allah zai tambaye shugabannin ƙananan hukumominmu, Allah zai tambaye sarakunanmu, Allah zai tambaye hakimai, mai anguwa ma Allah ba zai bar shi ba. Yawa in ka ci fili sai ka yi bayani, in ka ci gidan marayu sai ka yi bayani, idan ka ci kadar mutane an sato an kawo baka yi cikiya ba sai ka yi bayani. To liman ma makiyayi ne, shi ma sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka baki. Allah ta'ala ya baka haddan Qur'ani, ka zo ka jagoranci mutane sallah, kai ta tsawwala musu, duk wanda zai bi ka ya bi ka, wanda ba zai bi ka ba ya rage nasa. Ba za ka rinka lura da yanayinsu ba, wanda manzo Allah ya riga ya karantar ya maka gargaɗi akan haka. Saboda haka kai ma liman makiyayi ne, kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da kiwon da ya baka. Idan ka fassara al-imam da ainihin liman, ko ka fassara da shugaba, to dukkansu sun shiga cikin wannan. Sannan kuma والرجل راء في اهل بيته وهو مسؤول عن رعيته, kaga mai gida to shi ma makiyayi ne dangane da iyalan gidansa, kuma sai an tambaye shi dangane da kiwon da aka baki ranan takin alkiyama. Wal lokacin ana magana shugabanci sai a dubi sarakuna, a dubi gwamnoni, a dubi shugabanni na ainihin wato na ƴan kasuwa ne, ko na gwamnati ne, ko na siyasa ne. Alhali wanda yake dubawa yana da mata guda biyu ko uku, ko ma yana da mata guda ɗaya wanda ya makale mata ko ta makale masa, suna da ƴaƴa sun kai takwas, ga jikoki a ƙarƙashinsa, ga ƴan tirani sun kai biyar. To saboda haka shi yana duba shugabancin waɗansu baya duba shugabancinsa. Alhali ko matanka kwalli ɗaya ce, Allah ya baka ƴaƴa da yawa, ya baka jikoki, ya baka ƴan tirani a gidanka. Kai ko Allah bai baka ƴaƴa ba balle jikoki balle ƴan tirani. Wannan guda ɗayan nan tana da haƙƙi, kuma Allah sai ya tambaye ka dangane da haƙƙinta. Kar baka manta, ba aka kawai aka ganka a duniya ba. Kana da iyaye, kana da dangin iyaye, kana da ainihin zuriya, akwai dangi iri daban-daban, to akwai zumunci tana nan. Wajibi ne a sadar da zumunci, idan ba a sadar da zumunci ba, nan ma bala'i ne. Sai Allah ya tambaye ka akan wannan. فَهَلَاسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُكَتِّبُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَأْنَهُمُ اللَّهِ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ كُمَا النَّبِيَةِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ كَاتِئُ رَحِمِ شو وان دي كي انك زمان تي بزي شغال الجنة با تبو داكا إذا أنا مغانا شوغا بانتي يا كي لنقوا تو كي ما فا دا ابن دا كتورا مكا أيا قبو ما النبي أمبتا با يما ترقيدا ita ma makiyayiya ce a bisa gidan mijinta. To abinda miji ya dauko ya kawo wajibi ne a kula. Wannan yana daga cikin haƙƙi, wajibi ne a kula. Don haka in ka kawo abinci ana almubazzaranci, ko Allah ya hada ka da barauniya, za ka kawo abinci ta sace, magi ma ba za ta bari ba, kafi zabuwa ma ba ta bari, balle shinkafa da masara, balle doya da dankali, balle kwai da madara, musamman a cikin wata Ramalana. Sacewa za ta yi, ko ma ta je ta ba da kyauta, gida bai koshi ba a je ana ba da kyauta, ko ana neman suna. Idan ka haɗu da ‘yar bala’i, to sacewa za ta yi ta sayar ta karya faraki, kamar waɗannan ‘yan kurkura da suke zuwa masallaci. To sace wa mutane takalmansu, to sace musu wayoyinsu, ai mabiya yawansu ‘yan kurkura ne da kuma ‘yan wuyi-wuyi-wuyi waɗanda suke sha suna sanya su kan gari. Idan suka sace takalmin da ake sayar da shi naira 10,000 nawa suke sayarwa? Wayan naira 100,000 nawa ake basu? Kun gani? Zai sati wayan 100,000 a ɗauki 5,000 ko 10,000 a baki, yana ta murna. Wayan naira 100,000, takalmin 5,000 ko 10,000 an baki 1,000 ko 2,000. Kuma idan da za a ritsa da ke dukan da za a masa kaddara, a ce ba za a ma kai shi wajen ‘yan sanda da wuri ba, ko kuma ba karya ki za a yi ba, a'a daka ki za a yi, to fa dukan da za a masa, kuɗin da za a baki ba zai masa jinya ba, ko zai masa jinya? Ba zai masa jinya ba. To balle kuma a ce bari a karya shi, ya zo ya ɗauki waya ko ya ɗauki abin nan a karya shi. Kun san idan an karya shi dai ba yadda ya iya. Idan aka ɗora shi ko a asibiti ne sai ya yi watanni, kuma sai ya yi fama da jinya, nawa zai kashe? Nawa zai kashe? Saboda haka wannan ya gwada ko baka da gida kai ma makiyayi ne, kamar yadda matar gida ita ma makiyayiya ce. Saboda haka dangane da dukiyan iyayenka ko iyayen gidanka ko dukiyan al'umma, Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka makiyayi ne. Idan ka ci amana sai Allah ya tambaye ka, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. To mahallu shahid musamman ainihin mai gida, tunda an ce shine babban makiyayi. Babban makiyayi. Saboda haka dole kula da matansa, dole kula da ainihin ‘ya’yansa. Idan bai yi haka ba, to Allah tabaraka wa ta’ala zai tambaye shi. Wakila ya amuruhum bi ta'atillah, aka ce ya musu umarni da ɗa'a ga Allah. Wa yanhahum an ma'siyatillah, ya hana su saƙon Allah. Wa an yaquma alaihim bi amrillah, ya tsaya a kansu sai sun bi umarnin Allah. Wa ya amuruhum bi, kuma ya rinƙa musu umarni da haka. Wa yusa'iduhum alayhi, ya taimake su wajen yin da'a ga Allah. Fa idza ra'aita lillahi ma fiya, idan mai gida ya ga sabon Allah, idan ka ga wani abu wanda yake na sabo, fada'atahum anha, wato kai musu gargadi akan wannan. Wa zajartahum anha, kuma sannan ka hana su wannan abu, kai musu gargadi. Wa bi ma'ana hadhihi al-aya, yana daga cikin ma'anan wannan aya. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلمن ظن الله مر الصبي بالصلاة يارو أمس أمني دي صلى إذا بلغ سبع سنين. النبي يتي قوي مس أمني دي صلى سنة إنك كرابكوي سوف راك يارو هنا ركي كرابكوي يكا ماتا أمس أمني دي صلى كمان وانتين يارو يكا كرابكوي shekara goma iga in bai sallah ba daka ki zai eh da man ci gaban hadisin fa iza balaga ashratini sinina fadribuhu alaiha to kaman wannan fa to eh da man wannan da abin nan su ne za a ringa musu umunni ana zuwa da su masallaci to me shekara goma ma in ka zo da shi masallaci ka gwada masa hanya ba ka gwada masa yadda za a natsu ba sai kai gaba shi sai je can baya mutara na za ku je ana sallah sai ku je ara suna ta fada a can baya ko suna ta wasa suna ta iku amma malamai sun yi bayani ko haka yafi akan a bar su a gida su makali saboda haka kullun ka zo da yaro masallaci matso da shi kusa daidai bayan liman ne ba a so a sa yara domin saboda me kada liman ya samu matsala a cikin sallah ya jawo yaro ka san ya jawo yaro ko fisgewa zai yi ko ya ce wayyo babana saboda mai saboda ya jawo yaro karami yasa ba a son a samu waɗanda za su tsaya a daidai bayan liban waɗanda suke da problem ko wani kuma in aka jawo shi sai ya bi liban sai liman ya fita waje ya waiwaya sai ya ga wanda ya jawo shi yana bin su ya ce haka ya ce na ɗauka za mu yi shawari ne ya sa ya bi shi kaga wannan ma ba gida ne komai ya karunsa shi yasa annabi ya ce waɗanda suke da hankali ya kasance suna dab da bayana kaga kenan a cikin sahu ya kamata a sanya yara a ciki ko da ɗan shekaru bakwai ne domin a koya musu sallah to balle ɗan shekara goma tunda ɗan shekara goma a wani wuri ma ana iya sa shi ya yi limanci yanzu aka ce yaron ne ya haddace alkur'ani to shi kenan sai a ɗora masa rawani ana ɗora masa rawani a saya masa sabuwar jallabiya a ce to ga yadda za ka yi sallah sai ga ya zo ya yi ashan tsaf ɗaya in ma ga masabar malikiya ba za a sashi ya sallan isha'i ba to babban liman ya zo ya sallan isha'i idan an zo ashan kuma sai a sa ɗan shekara goma ai wani lokaci za ga waɗansu ƙasashe na jajayen fatan nan suna yin haka da yake su ƴaƴayensu ba su cika tsilla kamar namu baƙaƙe ba don namu baƙaƙe yaran yadda suke tsilla-tsilla haka ubanninsu ma suka yi tsilla-tsilla a baya ai shi ne matsala amma ana son natsuwa da ainihin saita yara a hanyar addini da hanya ta ainihin sana'a da hanyar rayuwa idan an ɗora su akan haka to lallai za a samu natsuwa da kwanciyar hankali ubangiji ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda kai imani ku anfusakum wa ahlikum nara ku tsare karan kanku da iyalanku gabarin shiga wuta ranar takin alkiyama wa quduha an-nasu wal hijara wannan wuta makamashinta mutane ne da ainihin waɗansu gumagumai wa quduha ay hasabuha allazi yulqa fiha yana daga cikin abinda yake wato ainihin kunna wutan in aka ce wa quduha abinda yake kunna wuta abin da yake daɗa sanya wuta ta zamo wato balbal josasi bane adam akwai jikuna na ƴan adam jikin ɗan adam wanda yake kafiri ana jefawa a gidan wuta to sai wutan ta daɗa tashi bal wal hijara da ainihin duwatsu kila almuradu bidhalik aka ce abin da ake nufi da duwatsun nan ko gumagumai ɗin nan don saboda waɗansu waɗanda suke jin hausa sosai suna fassarawa da gumagumai saboda al'asna gumaka kuma da ake sassakawa waɗansu na duwatsu ne waɗansu na itace ne waɗansu kuma ana yin su da yumɓu ne ana kiransu al'asna mu wal'asna wal'ausan allati tubadu liqaulihi ta'ala waɗanda aka bauta musu koma bayan Allah duk waɗannan gumaka ranar takin alkiyama su ma suna daga cikin makamashin wutan jahannama kamar yadda Allah ya ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun, kullun nan da dukkan abin da kuke bauta masa koma bayan Allah to makamashin wutan jahannama ne, matattara wutan jahannama ne, kuma duka sai sun gangara wutan jahannama. Law kana haula'i alihatan ma waraduha, da waɗannan ababen bauta ne sun tabbata alloli ne kamar yadda ake fada, sun tabbata alloli ne, to da ba wanda ya sai ya sasu a wuta. Wannan ya gwada Allah guda ɗaya ne, abin bauta guda ɗaya ne. Innama ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim, abin sani abin bautanku abin bauta ne guda ɗaya shine Allah, babu wani abin bauta da gaskiya sai Allah ke kadai. Saboda haka waɗannan gumaka ke sa ran tashin kiyama Allah tabaraka wataala zai ce a tattara su su zama makamashin wutan jahannama. To wannan ya gwada duk mutanen da suka yarda aka bauta musu, aka ɗauki bautan Allah aka ba su, saboda su manyan malamai ne ko manyan masu kuɗi ne ko manyan masu mulki ne, tunda ana sujada ma waɗansu sarakuna ko ba a yi, ana sujada ma waɗansu gwamnoni ko ba a yi, saboda tsaban neman duniya. To suka ɗauki bautan Allah suka ba da bautan waɗansu, suka bayar ma waɗansu halittu mutane kuma suka yarda. To su ma ranar tashin alkiyama wa quduhan nasu wal hijara, makamashin wutan jahannama ne waɗannan mutane da aka bauta musu koma bayan Allah. Allah ya tsare mu, saboda haka a ji tsoron wannan wuta. Sannan kuma dadin dadawa alaiha, a bisa wannan wutan akwai mala'ikatun, mala'iku waɗanda suke na musamman su ne waɗanda Allah ya sanya su fi gadin wuta. A ƙarƙashin wani mala'ika, mala'ika malif wanda kafirai za su yi ta kiransa ranar takin alkiyama, bayan an sanya su a cikin gidan wuta za su ce ya maliku, ya kai mali, do Allah ka faɗa ma Allah ya yanke mana hukunci gaba ɗaya, azaban nan a kawo ƙarshenta. Allah tabaraka wataala ce azaban nan kuma ba ta da ƙarshe, duk wanda ya shiga wuta to ma damatin samawati wal ardu illa ma sha'a rabbu. Allah tabaraka wataala ya tsare mu, yasa wata aya ce alaiha tis'ata ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa mala'ika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladhina kafaru liyastaqina alladhina hazuwa karshe. Saboda haka waɗannan mala'iku guda goma sha tara ne, guda goma sha tara alaiha tis'ata ashar, goma sha tara mala'ikun bala'i wanda Allah ya ce gilazun shidadu, gilazun wato gilazul qulubi shidadu madar alaza, waɗanda suke masu ainihin zuciyarsu ke kasashiya ce. Dama haka Allah tabaraka wataala ya halitta zukatansu, su ba sa tausayi, duk wanda ya saba wa Allah ba za su tausaya musu ba. Saboda haka kai da kai biyayya wa Allah ma in ka gan su tsomarewa za ka yi, ba ma za a karasa inda suke ba, amma suna haɗuwa da wanda ya saba ma Allah ba za su tausaya masa ba. Yasa Allah ta'ala ce gailazu, zukatansu kauri take da ke a ƙarƙashe take. Sannan kuma shidadu masu tsanani ne, masu tsananin ƙarfi, ko da an samu wani wanda ya ci ƙaura a ce mai kashi biyu, ba an ce mai kashi biyu shi ya fi ƙarfi ko mai kashi ɗaya, ai mai kashi ɗaya ne ya fi ƙarfi ko mai kashi ɗaya yana gadara da ƙarfinsa, to ba mai kashi ɗaya ba ko mai rabin kashi ne ba zai iya yi da mala'iku ba, ba zai iya ba, wane shi mala'ika kawai in ya daka masa tsawa ma shikenan magana ta kare, balle kuma a ce ta baibaye shi. To waɗannan sifofi guda biyu sifofi ne na tashin hankali, Allah tabaraka wataala ya ambace su ne don saboda masu imani su ji tsoron wato sojojin Allah, su kiyaye dokokin Allah tun kafin su haɗu da fushin sojojin Allah. Allah tabaraka wataala ya tsare mu, yasa ya ce ittifa'uhum galiza ɗabi'unsu babu sassauci, fannuzi'at min qulubihimur rahma, an cire tausayi a zukatansu bil kafirina billah, ga waɗanda suka kafirce da Allah. Shidadun wato tarkibuhum fi ghayati shiddati wal kasafa, wato idan kaga halittunsu wato halittansu tana da kauri kwarai da gaske, wal manzaril mub'id, kuma in ka gansu zaka tsorata ko bacci ba zaka iya yi ba. La ya'suna Allah ma amarahum, ba sa saba ma Allah abinda ya musu umurni. Wannan kun ga ladin nan ba wai fa na lahiya bace, linnafi ne, yasa aka ce la ya'suna Allah. Idan hane ne sai a ce la ya'su, a share nunun din a shanye, amma tunda nunun ta bayyana to la ya'suna linnafi ne, bimana ba sa saba ma Allah. Can baya ba su taba sabon Allah ba, kuma a gaba ba za su saba ma Allah ba. Shine wa yaf'aluna ma yumarun, suna aikata duk abin da aka yi musu umurni. Ai mahama amarahum bihi ta'ala yubadiru ilai, duk lokacin da Allah ya musu umurni nan take suke aikatawa. La yata'akharuna anhu tarfata ayn, ba sa jinkiri daidai da kiftawa. Wa hum qadiruna ala fi'li, kuma masu iko ne bisa yin komai. In an ce su rusa duniya ma za su rusa. Dutsen da kake gani mai girma mai nauyi wanda yake wato kurman dutse, idan Allah ta'ala ya ce ku dandake shi lokaci guda za su dandake shi, to balle dan adam, ina dan adam wato tsoka ne da kashi da jijiya, wanda dan uwansa ma dan adam in yi masa mummunan naushi sai ake kara goma yana ji, in bai sa'a ba ma sai ya mutu da wannan illa na naushin da aka masa, ko wani karfe masa illa, ko wata bishiya, ko wani katako, ko wata dabba, to balle kuma a ce ya saba ma Allah an hada ki da irin waɗannan mala'iku. Allah ya tsare mu. Wa ha'ula'i humuz zabaniya, waɗannan su ne mala'iku zabaniyawa. Malam ma da kansa ya ce iyazan billahi minhum, ya ce Allah ya tsare mu da gare su, ya kasance ko ganin su ma kada mu yi ranar tashin alkiyama. To sai Allah ya ce mu,
يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون.
سيكم الله تبارك وتعالى يكرى يوات أن تضع كافرتا وانا شيء أكي كرى أنسى الطباء يتي يا أيها الذين كفروا يا قوة أن تضع كافرتا سنسى الطباء كيني ميا تكين إلي من بلاغا كيني هنوريغا kine hannu riga. A can bayan ta ya ayyuhal ladina amanu, a nan kuma ta ya ayyuhal ladina kafaru, kaga hannu riga kenan. Saboda kowane ɓangare akwai irin mutanensa. Lokacin da aka yi Isra'i da Miraji da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da ya je sama ta ɗaya ya haɗu da annabi Adam, ya ga annabi Adam yana jingine a cikin albaitul mamur, idan ya kalli gefen dama ya ga wasu farare sai ya yi murmushi, sai ya yi farin ciki. Idan ya juya ainihin gefen haguna ya ga waɗansu baƙaƙe munana, sai ya ainihin gwada ɓacin ransa, sai ya zubar da hawaye. Shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi masa bayani, aka ce ai annabi Adam idan ya juya gefen dama yana ganin ƴan aljanna ne, ana gwada masa ƴan aljanna daga cikin zuriyarsa, shi yasa yake farin ciki. In aka juyar da shi ta gefen haguna sai ya ga ƴan wuta, wato kafirai kenan, daga cikin zuriyarsa. Saboda haka sai ya yi kuka, ya yi bakin ciki. Saboda haka kaga akwai ɓangarori guda biyu, akwai ya ayyuhal ladina amanu, akwai ya ayyuhal ladina kafaru. Akwai innal ladina amanu, akwai innal ladina kafaru. Akwai alladina amanu, akwai alladina kafaru. Kowane ɓangare idan kana so to shi kenan sai ka zaɓa. Shi ne wahadaina kunna jidaini, mun shiryar da ɗan adam hanyoyi guda biyu, ko hanya mai kyau ko mummunar hanya a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda haka yasa Allah ya yi kira ya ce ya ayyuhal ladina kafaru, ya ku kafirai, ko ya ku waɗanda kai kafirci, la ta'tadiru al-yawm, wato kada ku kawo hanzari a yau, lokaci ya riga ya ƙure. Wannan an takaita mana ne, ana nufin ranar tashin alkiyama. Domin a ka'ida ta ahlus sunnati wal jama'a, duk wanda ya mutu da kafirci to fa babu yadda aka iya da shi, wannan sai ya shiga wuta, wannan sai an ɗanɗana masa wuta, kuma idan ya shige ta madawwami ne ciki har abada. Saboda ana son a mana shimfiɗa ne dangane da abin da ya kafi ka'idodi na tuba. Daga cikin ka'idan tuba, dole mutum ya tuba kafin ya bar duniya na kowane irin laifi, balle kuma a ce kafirci. Domin Ubangiji Ta'ala ya ce ba zai karbi tuba ba na waɗanda sai da suka hango mutuwa, sa'annan suka ce inni tubtu al'an walallazina yamutuna wa hum kuffarun, ko waɗanda suka mutu suna kafirai. Saboda haka duk wanda ya mutu yana kafiri, to fa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai yafe masa ba. In ya je ma yana kame-kame, inna wajadna aba'ana ala umma, ko mun samu iyayenmu suna aikata abu kaza, al'adu ne muka gada, mu ba mu ɗauka cewa matsaloli ba ne ko kafirci ba ne. To Allah ta'ala zai ce la ta'tazirul yau, babu kawo hanzari a yau. Ko kuma waɗansu kafirai ko wani kafiri idan sun je lahira su ce ya Allah, ai ba mu muka ɓatar da kanmu ba, mu ma mun bi wani ne shi ne ya ɓatar da mu, to za a ce la ta'tazirul yau, ba za ku kawo hanzari yau ba. Shi ne daga baya za su yi nadama cewa da ba su riki wani wato a matsayin majidaɗi ba. Lalle laƙar adalla ne bada, wato lalle sun ya ɓatar da ni bayan gaskiya ta zo mun, da na sani da ban bi shi ba, to a lokacin ba zai yi amfani ba. Saboda haka duk wanda ya mutu yana kafirce, duk wanda ya mutu yana shirka, wannan ya shiga uku. Ka nema masa gafara ma ɓata lokaci ne, shi yasa in aka ce kafiri ne za a yi masa sallan gawa ma ɓata lokaci ne, in aka ce mushriki ne za a yi masa sallan jana'iza ma ɓata lokaci ne. Amma kaga musulmi, kaga musulmuslim, wannan zai iya ainihin ɗan tasauta masa, eh musulmuslim wanda musuluncinsa bai kai abin na ba, ba muzulin muzulin ba. Eh muzulin muzulin akwai magana, eh abin da malamai suke faɗa kenan. An yi muzulin muzulin amma bai yi amfani ba, ko kuma menene amfaninsa? Babu. Wanda ya ci mutuncin addinin Allah, ya yi ƙazafi wa musulmi da addinin Allah har aka kai Amerika, yana daga cikin abin da ya sa suka ɗauki tsauraran matakai a kan Najeriya, sannan kuma a zo a ce an ba shi babban matsayi a Najeriya, yana damawansa yadda ya ga dama. Muslim muslim bai yi amfani ba. Allah ya kyauta. Saboda haka ya ayyuhallazina kafaru, ya ku kafirai, duk wanda ya kafirce ma Allah, to idan ya je lahira bai tuba ba, Allah ba zai karbi uzurinsa ba, zai ce la ta'tazirul yawma, kada ku kuskura ku kawo uzuri a yau, domin saboda ba za a karba ba. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun, abin sani ana saka muku ne da abin da kuka kasance kuna aikatawa. Yuqalu lil kafara yawmal qiyama, za a ce makafirai ranan takin alqiyama, la ta'tazirul, kar ku kawo hanzari, Allah ba zai karba ba. Wa innahu la yuqbalu minkum, Allah ba zai karba ba. Wa innama tujzauna al-yawma bi a'malikum, za a saka muku ne da ayyukan ku, babu maganar sassauce. Amma kaga laifin da bai kai kafirci da shirka ba, to Allah tabaraka wa ta'ala zai iya karba. Amma kar ka yadda ka je lahira da haka, tunda inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Misali, mutum ya tafi lahira, sai aka je aka binciko a fayil ɗinsa, ya taɓa satar kaza, lokacin yana baligi yana saurayi bai aure ba, kawai ya biyo lungu sai ya hadu da kaza, ita ki kauce masa, kawai sai ya suntume ta. Kun san irin kajin Turawan nan, su wawaye ne haka, za a gan su wawaye ne, ko gudu ma ba su iya yi, kawai ya suntuma ya gaba, kawai sai aka ɗauko fayil ɗin. To ya za a yi? To ba mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, to abincika, ai kazan nan sai aka samu, kazan waɗansu kafirai ne, sai mala'iku su ce masa ka yi sa'a, tunda kafirai ne dama ƴan wuta ne, sai su ba abin da za a saka musu da shi. To je ka ka shiga aljanna ba matsala. To kai in kai gaba za ka waiwaya? Ai ba za ka waiwaya ba. Din yadda aka tono ka sati kaza, to ban aka ce za a yi tone-tone, musamman ma irin samarinmu, har da waɗansu waɗanda suke ko malamai ne ko alarammomi a da zaka samu irin waɗannan kananan sace-sace ma iyayen ku kun yi ko ba haka bane eh amma shi ne iyaye da sauke eh a nan iyaye wannan kowa ya shiga ciki yawa kowa ya shiga ciki ko ba haka bane Malam Kabiru eh wannan lokaci za a zo a nan aje wani abu kadan wofte haka wannan zakarinka da iyayenka ne shi yasa idan shekaru suka yi maka yawa ka yi hankali sawa'un iyayen suna da rai ne ko sun bar duniya to yana da kyau ka yawaita ayyukan alheri kana tunawa da su kana nema musu gafara kana sanya wakafi domin iyayenka da wannan ne za ku wanye idan an je lahira ma ba za a yi wani dogon tone-tone ba saboda me saboda kyawawan ayyukan sirrin da ya yi barnan da kai musu abin da ake nema kenan amma akwai haƙƙoƙin mutane musamman a ce bayan Allah to baka tabbatar sai an yi walle-walle sai dai abin da muka sani kamar yadda aqida ta ahlus sunnati wal jama'a ta karantar da mu duk laifin da mutum ya yi inda bai kai kafirci ba to zai iya samun sassauci ranar tashin kiyama ko kuma masa azaba gwargwadon wannan laifi idan ba a yafe masa ba sannan kuma daga baya ya shiga aljanna Allah ya kare mu saboda haka wannan aya tsoratarwa ce da ainihin kafirai gaba daya da ma masu sabon Allah a yi taka tsantsan sai kuma maganan tuba ubangiji ta ala ya ce
ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير
to wannan babban aya ce kuma aya ce da take da bayanai ayan da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kai imani tubu ila Allahi tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take ingantacciya tuba ta gaskiya idan kun yi tuba ta gaskiya Allah zai karba idan kun yi tuban muzuru kuma Allah ba zai karba ba tuban muzuru wale ne ina wani ba karkare a cikin wannan suke gaban tambaye su ko wani tambaye shi ina wani ba karkare tuban muzuru to ina ba gere babu kowa ya noke ina ba jari babu malam babangida kai buduguri ne ko tuban muzuru ake magana ina ba yarbe ni buduguri nake neman tambaye shi tuban muzuru ai mun ce taubatan nasuha ingantacciyar tuba tuban gaskiya sabanin haka kuma tuban muzuru ai ina son gwada waɗansu ne suna nan nokewa sun gaji an ce tuban muzuru ana nufin tuban rashin gaskiya lokacin da muke yara idan muka yi laifi aka zo aka kwakkwaɗe mu ko aka caccauɗe mu aka yi mana fala a ce kar ku sake mu ce wallahi ba za mu sake ba wallahi har da rantsuwa mutum zai ce wallahi ba zan sake ba wallahi ba zan sake ba yawan an kwana biyu kuma mutum ya manta punishment ɗin da aka masa sai a sake kama shi jarab da wai ka ji ana cewa daman tuban muzuru kai da Hausa abin da suke fala kenan tuban da babu gaskiya babu tabbaci a ciki kawai ka yi ne domin a sake ka kana kwana biyu za ka manta to ya ku waɗanda ka yi imani kar ku yi tuba irin wannan ku yi tuba ta gaskiya asa rabbukum ya yi kusa ubangijinku an yi kafira an kun sayi a cikin ya kankare muku kurakuranku wa yi dakhila kun ya shigar da ku jannatin gidajen aljanna ta jari min ta ce halan ha waɗanda ƙoramai suke gudana a ƙarƙashin. Yawma la yuqdi Allahu an-nabiyya, a ranar da Allah ba zai wato wulaƙanta ko ya kunyatar da annabi ba. Wallazina amanu ma'a, da waɗanda suka yi imani tare da shi. Nuruhum, haskensu, wato hasken annabi da waɗanda suka yi imani tare da shi, yas'a, yana gudana baina aidihim wa bi aimanihim, a gabansu da gefensu gaba ɗaya, wato gabansu da gefensu ma da bayansu. Yaquluna, suna tafiya akan siradi suna cewa rabbana, suna ce ya Ubangijinmu, atimim lana nurana, ka cika mana haskenmu, wa ghafir lana, ka gafarta mana. Za su faɗi haka ne a lokacin da suka ga munafikai, wato hasken ya riga ya ɗauke gaba ɗaya, kamar yadda Qur'ani ya bada labari a suratul Hadid. Innaka ala kulli shay'in qadir, lalle kai Allah mai iko ne bisa dukkan komai. Saboda haka faɗin Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kai imani, tubu ila Allahi taubatan nasuha, ku tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya, bi ma'ana min taba ya tubu taubatan ay raja'a yarji'u ruju'an, raja'a ila Allah yarji'u ila Allah, ar-ruju'u ku ruju'an ila Allah subhanahu wa ta'ala, shine ya koma zuwa ga Allah taubatan sadiqatan jazimatan, tuba ta gaskiya kuma wanda za a yi ta kwakwara. In an yi ta, to ba za a sake kuma maimaita irinta ba. Tamhuma kablaha, irin wannan tuba ita take kankare laifuffukan da suka shude. Kama kablaha mina sayya'a, duk abin da ya gabace ta na miyagun ayyuka. Wata lummu sha'asat ta'ibi wa tajma'uhu, kuma idan al'amuranka suka wargaje, sai Allah ta'ala ya haɗa maka waje guda. Wata kukuhu amma kana ya tawata'ahu mina dana'a, kuma za ta taimaka masa, ba zai ci gaba da saƙon Allah ba idan mutum ya yi at-taubatun nasuha. Amma wacce ce at-taubatun nasuha? Za a ambata mana abinda mai littafin ahalari ya ambata. Yasa waɗansu littafan da ake karantar da muda, ko aka karantar da muda, ko ake karatunsu a ainihin zaure, akwai abubuwa da dama da suke da dalilai a cikin Ƙur'ani ko a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka nan gashi ya kawo mana ka'idodi, amma ina ganin ba za mu samu daman karanta su ba. Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina waj'al qiyadatana fi man kafaka waqtaqaka ya azizu ya ghaffar. Allahumma izzil islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka wa a'da' ad-din wa ansur ibadaka al muwahhidin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي. Yeah.